domin fa'are wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau, masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau, da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai kawo zantawa da shugaban ƙungiyar zumuntar Arewa, wato Northern Alliance, Alhaji Tanko ya kasai kan yadda Arewa za ta dawo da ta gomashi. Babban dattijon mai shekaru 98 a duniya ya yi hidima ga Arewa tun ziyasar Nefo gefe da babbar jam'iyyar nan ta Supremia NPC, inda ya gwada yadda yankin yake ajiya da kuma inda ya tsinci kansa a zamanin yau. Daga nan za mu ji bayani kan tinkahon da Arewa ke yi da jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria daga malamin jami'ar Farfesa Ibrahim Madugu.
Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya. Sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamfani.
Furfuka da Tijo Alhaji Tanko ya kasai.
Na ji kan rayuwata a Najeriya, na tafiye-tafiye, na ji ƙasashe sun ku 50, da nan Afirka da Turai da Amerika da Asia su Indiya su China su Rasha su ko'ina na ji. Kuma alhamdulillahi ni mu uku aka yi a gidanmu, bi mata shi za ki kira da Tanko. Ni ne na ƙarshe, ni ne ƙarminsu, amma alal ikonsa yayi na sun mutu ko ce ta haifi ɗaya. Ni kuwa Allah ya rahama har zuwa yanzu shekara 28 na haifi ‘ya’ya 23, huɗu sun mutu yanzu 19 suna nan da rai. Mun yi makarantar boko mamma duk ‘ya’yana da waɗansu wanda suka mutu da waɗanda suke da rai yanzu ba wanda bai yi digiri ba. Wani in ɗana ya shiga makaranta sai ya yi bachelor sai ya yi master, duk ‘ya’yana suna da master degree. Wani kuma yake so ya PhD kuma ne da wansa.
Ake ta ɗaya abinda nake so shi Arewan nan tamu yaya za ta yi ta ranar san lokacin da kuka yi rayuwa. Arewa tana da daɗin zama, tana da kyau, amma yanzu Arewa tana cikin wahala.
Ito ai ka san abin da yake kawo gyaran ƙasa, kyakkyawan gwamnati. Tsakani da Allah, haɗarin Arewa shi ne mutanen da ake zaɓa, gwamnatoci ko na jiha ko na ƙaramin hukuma ko na ƙasa gaba ɗaya ba sa mai da hankali wajen kyautata rayuwar jama'a, samo mutane sana'a, kawo abubuwan buƙata na rayuwa, kawo abin da za su kyautata masana'antu kamar sha'anin wutar lantarki, kamar sha'anin ruwa. Yanzu misali Audu Bako da ya yi mulki a Kano sai da ya yi matattarar ruwa wajen guda 20, har yanzu ana cin moriyarsa da kansa wajen 40 da barin mulki. Wannan da kowa ya haka, da yanzu za mu noma kala biyu ko kala uku, noma gyaɗa, mun gama mu noma hatsi, mun gama mu noma auduga da sauran abubuwa. Kuma har yanzu muna iya yi tunda ƙasar tana nan, kuma Allah yana mana ruwa. So abin da muke buƙata shi ne a samu duk wanda zai shiga zaɓe, ƙaramin hukuma ne, ya zama shugabanta ko ya zama gwamna na jiya ko ya zama shugaban ƙasa, ya zo mana da abin da zai yi magantawa talakawa abin da yake damu. Kuma in an zaɓe shi talakawa su tsaya su gaba za su sake zaɓarsa ba, sai ya cika alƙawuran da ya musu. Ba laifi ya fara in bai ƙarasa ba, su sake zaɓarsa ya ƙarasa. In kuma Allah ya bai ci ba, wanda ya zo ya hau, in ka gina gida ka yi rufi, duk wanda ya zo ya gaji gidan dole ya masa fenti, dole ya sa ƙwararru. Saboda haka mu koma mu da kanmu. Tsaya mu daina zaɓi mutum don kwaɗayin kuɗin da zai bamu, mu zaɓi mutum don manufarsa, abin da ya yi alƙawari zai mana don gyara ƙasa. Kuma mu tsaya a tsayin daka mu ga ya yi, in bai yi ba mu cunkushe shi har sai ya dawo ya yi. Wannan zai baiwa na baya tsoro, duk wanda yake so ya zo ya nemi shugabanci zai ji tsoron kada talakawa su masa tawaye, zai tsaya ya biya musu buƙatar share musu.
A da lokacin da aka yi siyasa mutane ne 'yan Arewa suka sa a gaba su shugabannin siyasa, amma yanzu an samu sauyi zuwa kwaɗayin abin duniya.
Shi ne muke fatan wannan ko kuwa wannan siyasa da ake ta kuɗi, wanda ba shi da kuɗi ko jam'iyya ba, ba za ta iya tsaye da kai takara ba. In ba ka da kuɗi ba za ka samu ba. Da ita take kashe ƙasa, wanda aka zaɓa maimakon ya tsaya ya yi aiki ya magance wa waɗanda suka zaɓe shi abin da ya dame su, in sake dukiyar jama'a. In ya fita ya fita ya fita sa, wannan Allah zai mana magana. Amma mutanen jama'ar ƙasa tsaya duk wanda ya zo ya musu alƙawari ta su bashi ya tafi sai sun takura shi kullum ya zo garinsu su nemi ya yi taro da ku ɗan jaridu da jama'ar gari ya gaya musu alƙawaran da ya ɗauka me ya samu daman yi a cikin alƙawarin me bai samu daman yi wannan za ta sa kowa ya cika alƙawarin da ya ɗauka gurgurin iko.
Mun gode da Tijo. Farfesa Ibrahim A. Madugu shigo ka yi mana sharhi kan jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Abba da zan faɗa maka kaga jami'ar Ahmadu Bello ba ka iya kwatanta ta da kowace jami'a Najeriya gabaki ɗaya wajen ba ma faɗi kaɗai ba wajen koyarwa na musamman wanda yake jami'ar Ahmadu Bello yanzu a Najeriya ta yi suna a duniya gabaki ɗaya ta yi suna Afirka na ce duniya gabaki ɗaya a Afirka kenan ma kenan to yau lokacin da sauta ne ɗebi wannan wuraren nan lokacin ana gani kamar ya yi sun haddama an ɗebi wuri masu yawa yau wannan wuraren wallahi sun kasance suke da muna ta amfana da su za ka ga akwai faculties daban-daban department daban-daban research centers wanda yake duk babu wasu har nuclear ma nuclear research ana yin shi kaga lokacin Sardauna bai san sa wannan abubuwan ba idan ka duba ne noma da sauran zaki wanda dabbobi kaga cewa ba karamin hoba su ake wannan bangare ba suke taimaka ake taimaka manoma ga masu kiwace hatta wannan ma da ake cewa ana kokari yan rage fadan tsakanin Fulani da makiyaya din nan ba karamin taimakawa jami'a Ahmadu Bello take wannan bangaren ba
wato duk wannan ya nuna dattawan arewa na da sun fi hangen nesa in an kwatanta su da irin dattawan da muke samu a zamanin yau ballanta na ma wayin da zasu zo nan gaba
su Sardauna abubuwan da suka yi na ce za mu yi kwatan ya yanzu ɗan ai ba karamin cigaba za a samu ba lokacin mu da muka yi karatu ai fi falo muka yi karatun nan har zuwa tun daga firamare har zuwa digiri har zuwa na uku har zuwa turai duk wannan shukan Sardauna ne duk abubuwan da ya kafa ne to ba za a iya kwatanta yana yake cewa abinda yaro ya hango abinda babba ya hango yaro ko dutsen da alai hau wallahi bai zai ma abin nan ba tunaninsa ba zai kai nan ba bai zai ma ganshi ba ma balle a ce zai samu wannan tunanin ta zo masa ba
wato a ƙarshe akwai wani abin da ba za a ga mutum yana da dama yana da ɗan hannu da shuni a arewa amma in yi zo kula da harkokin ilimi sai ya gana ƴaƴansa kawai yake iya yi ya tura su turai alhali hatta makarantar da ya yi inda zai je koma primary school da ya ko secondary za a ga makarantun na cikin halin kakani kai
ba komai ba ne son zuciya ne yes abinda zan yi cewa kenan son zuciya dan idan mutum ya yi la'akari da yanda mu muka samu ilimin nan ya kamata ka kalli ayan takawa yawancin mu da mun karatu ba wasu masu yan ba wasu masu kuɗi bane kuma ba talakawa bane alhamdulillah amma duk da haka dan karatun da muka yi har kololo zuwa karatu mu yi karatu har zuwa kai digiri na uku duk biya mana akai to sai mu ce ba za mu kula da baya ba an kaga duk wanda ya haka dan yayi butulci kaga ne ya abin nan ya ci amana yawwa ya ci amanan jama'a da suka amince masa akai masa aka bashi wannan ilimin aka taimaka masa aka dafa mai kaga ya kai wannan matsayin nan har ya kai wannan madafan nan haka bai kamata ba ya kamata a samu canjin soyin irin wannan ra'ayin
kin gode ki na ce a kanta nake da ya kike ji a ranka ka kai karshen biro yau kai farfesa ne kuma dan arewa
ya nake
ya kike ji a ranka yau ba ce kawai kai tunani ni farfesa tun da ina dan makaranta da gama secondary wasu su ci jarabawa wasu abokai na a karatu sun daina wasu yanzu kan ma ba a magana amma kai
to ayyan alhamdulillahi dole Allah nake rabo nake mu godiya a kulli yaumi hanna kai wannan matakin nan na yau aka ci a jami'a Ahmadu Bello ba kowane profesa ba ba kushe masoran nake ba ni fa profesa daga Ahmadu Bello University ina so ka sani Ahmadu Bello ai wannan ginshiki ne gabaki dan ka ce kai profesa ne ai profesa su to alhamdulillah ka ce na kuma kushin ba yanzu zan ce su na suka tara kowane profesa dai kowane tsuntsu kukan gidansu yake
masu sauraro da wannan zamu nade tabarmar arewa a yau makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sara kai sai ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya